بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بارك مدى وانا يمتشي نرانا الله ربا وانا شين يمتشن شاد يرغ وطر رمضان شكرا تدبود تاريخ دار بإن دبقوا إبان هجر مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وانا ينشد النساب هدو غوطة ماريس 2026 daga wannan masallaci na Dalki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, a cikin wato program din mu na tafsirin azumi na wannan shekara ta 1447. Ayo insha Allah zamu darasi mai lamba ta 30 kenan a cikin suratul baqara daga fadin Allah madaukakin sarki aya ta 57.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayyana ni'imomin da ya gode Isra'ila, ni'imomin da ya musu suka kangare basu gode wa Allah yadda ya dace ba. Allah yace wa ballanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusuhum yadhlimun. Allah yace wa ballanna alaikumul ghamama kuma muka yi muku inuwa da girgije. Allah yace wa anzalna alaikumul manna wassalwa kuma muka saukar muku da darba wassalwa da kuma soyayyun tsuntsayen salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum kuma muka ce muku ku ci daga dadaɗan abubuwan da muka azurta ku. Allah yace wa ma zalamuna da dai basu cutar da mu ba, basu zalunce mu ba, walakin sai dai yadda abin yake kanu anfusahum yuzlimuna sun kasance masu cutar da kawunan su. Aya ta 57 kenan a cikin wannan sura mai albarka, ci gaba da bayani akan ni'imomin da Allah ya musu. Ni'ima ta 7 ita ce wato wannan inuwa da Allah ya musu. Yadda Allah, yadda abin ya faru kamar yadda riwayoyi suka nuna a cikin hadisai, shine cewa lokacin da suke ta bikin cewa Allah din, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, suka sake yin wani butulci, Allah ya gafarta musu, aka tafi ganin Allah, suka yi suka ce sai su aka tafi ganawa da Allah, suka ce sai sun ga Allah ido da ido. Allah ya yi musu kwaran kwatsa. Daga baya Annabi Musa ya roki Allah, Allah ya rungunta musu, ya sake tashin su kamar yadda muka ji a jiya, ya tayar da su daga mutuwa. Sai Allah ya ce to daga cikin kafarar su za su ta wato yawace yawace za su yi makuwa na shekara 40 a cikin sahara da ke cikin wannan yanki na Saina. Shekara 40 za su suna makuwa, sai sun kama hanya sun yi tafiya, tafiyar wuni guda. Idan yamma ta yi suka yada zango suka yi bacci da nufin gobe da safe za su tashi su ci gaba tafiya. Sun gari ya waye sai su ga an mai da su can baya inda suka taso. Haka Allah ya dinga musu wannan hukuma, suka rasa gane hanya, suka rasa yadda za su yi. Suna cikin wannan punishment din ne fa, sai rana da sahara ta yi musu yawa, sai suka dinga roƙo Annabi Musa, ya roƙa musu Allah, Allah ya rangwanta musu. Sai Allah ya musu rangwame, sai ya aiko musu da inuwa, inuwa wacce take hana rana ta wahal da su shine wa dhallalna alaykumul ghamama Allah ya kuma su da girgije wanda yake hana zafin rana ya same su wanda kuma in dare yayi shi kuma Allah ya haska musu wasu taurari masu fitilla suka sake roƙon Allah madaukakin sarki cewa to inda sun samu inuwa sutura fa sai Allah madaukakin sarki ya ba su suturu kuma suturar ma ta kasance ba ta tsufa sannan idan mutum ya girma sai suturar ta ƙara girma da girman shi kamar yadda fatar jikin mutum take girma sanda yake girma Allah ya musu wannan rangwame alhalin suna cikin wannan ukuba shine wa dhallalna alaykumul ghamama muka ainihin sanya muku girgije yana muku inuwa shi al-ghamam shine kamar hadari kenan kamar girgije ko gajimare wanda yake rufe farin sama din nan ya hana rana ta yi haske ya hana a ji zafin ta jin zafi mai yawa Allah ya ce wa anzalna alaikum almanna wasalwa ita ce ni'ima ta takwas ke kuma muka saukar muku da almanna alman shine ana fassara shi da garba wato wani abu ne kama da karo ko mai kama da irin ruwa da yake fita daga cikin bishiya kaman kalar zuma da irin danko na zuma narkakkiya da zaki na zuma insha Allah ya sanya duk inda suka taba sai su ga irin wannan materials kuma yana da zaki yana da dadi sai su diba su ta ci shine wa dhallalna alaikumul wa anzalna alaikumul manna wassalwa da kuma inshila assalwa wasu kananan tsuntsaye ne masu kama da tantaba wanda suke da dadin nama suke da kuma albarka suke da nutritious value sai Allah ya aika musu su cikin wannan sahara da yawa aka ce suna zuwa kululu sai mutum ya ɗibi iya abin da zai ishe shi na ranar ya yanka ya soya ya cinye a ranar ba a yarda a ajiye ba mun karanta a baya cewa daga cikin abin da ya jawo masifar da ake ciki daga cikin masifin da Yahuda suka dawo duniya shine ɗabi'ar nama da nama yake lalacewa a ajiye shi ɗanye ku da gana aka samu ta aka ba su doka cewa kowa ya ɗibi iya abin da zai ci a ranar ya gasa ko ya soya ya ci amma ba a yarda a ajiye ba to amma sai suka ƙi bin wannan dokan sai su ɓoye don sun ɓoye sai su zo su tare ya lalace wannan yana daga cikin abin da Allah ya ba su na ni'imomin da ba su iya gode wa Allah yadda ya kamata ba da suka ga wannan sai suka ce to ina ne wurin kwana kuma ina ne ina wurin kwana ainal ma'awa wa ainal sakan wato an ba su wurin kwana suka ce ainal akal ina abinci shi ne Allah ya sauka musu da alman wanda yake kamar alewa ne ko wani abu mai daɗi da suke ci wasalwa da kuma ita wannan salwa ɗin suka kama ci cikin jin daɗi suna morewa duk da haka sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum wato da kadirinsa wa kullu kuma muka ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗɗen abubuwan da muka azurta su abin da ake ce ma tayyib a shari'a sai ya haɗa siffa guda biyu siffa ta farko ya zama halas ne abin da ya halasta siffa ta biyu ya zama na kuma cewa yana da daɗi a baki to shi ake ce ma tayyib abin da Allah ya halasta shi a shar'ance sannan kuma yana da ɗanɗano mai daɗi a baka idan bai halasta ba ko da yana da daɗi a baka to ba tayyib bane ya zama khabith kamar wanda suke shan giya ko wani abu ko da suna ganin tana musu daɗi a bakinsu to ba za a kira shi da suna tayyib ba sannan ko da ya halasta amma sai ya zama ba yi da daɗi a baki kamar magani misali ko kamar wani ko kamar goro ko wani abu da mutum zai ci wanda ba mai daɗi ba ne amma dai shi ya saba ci ko kuma yana ya taso ya ga ana ci a garinsu wannan ba a ci mishi a tayyib da haka ana abin da aka ci musu kulu min tayyibati ku ci daga daɗaɗɗen abubuwa wanda suka halasta gare ku kuma wanda suke da daɗi a baka su aka ce ku ci Allah ya ce wa ma zalamuna abinda suka yi na laifuffuka abinda suka yi na kurakurai tun daga waccan shirka da yi wa Allah galatin cewa su ba su yarda ma Allah ne Musa yake magana da shi ba sai sun ga Allah da sauran wanda za mu ji a gaba Allah yake duka sun cuci kansu ne amma balan muna ku ba su ce mu ji Allah kansu suka cuta walakin anfusuhum kanu yadin kuma shi ma kansu wannan abincin zamu zo mu ji a gaba sun yi wa Allah dan in cewa su ba sa su a ce mutum bai bukatar sai ya je kasuwa ko ya je yayin aiki ko ya je yayin siyayya a inda yake abinci zai zo mishi ya ci ya koshi lafiyayyen abinci wanda Allah ya kira da suna afayyi mai daɗi a baki sannan halal a shar'ance amma kawai waye gari ce shi baya suka ce su a basu kawai a basu dama su je su yi noma su samu abinda ƙasa take fitarwa min baqariha wa kisra'iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Allah ya ce atastabdiru allazi huwa adna billazi huwa khayr yanda ku canza abin da yake na ƙasa ku zaɓe shi ku wurgar da wanda yake mafi alkhairi za ku canza ku zaɓi wanda yake wato na ƙasa kamar irin sikira da aka sa wa mata ne da awar cewa mata ku tashi ku nemi na kanku kar ku saurari maza kada ku jira sai miji ya baku za a wulaƙanta ku irin shi ne wannan mata da Allah ya yi su da yanayi na su zauna wuri ɗaya a yi ta ji da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rifqan bil qawari ya anjasa ya kira su suna qawari kayan tangaran tabaka fashi ya ce su zauna iyaye su ba su mazaje su ba su ƴaƴa su ba su sai na tare da ya ce musu a kada ku yadda kuma ku fita a gwagwarmaya da ku kuma da ce suka yadda cire yin wannan a tastabbina ladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr sai in sun fita sun gama cezin ɗin wannan abin da ba za su kire ma sai su gane kai a shi fahimta ba maza ba ne su ko kuma garin haka su yi baran-baran da matattaka su zama kafa su ba maza ba su ba mata ba wallahi musta'an a takaice waɗannan banu isra'ila haka suka dinga yin wato irin wannan rashin gaskiya da rashin kirki da rashin sanin ya kamata da Allah madaukakin sarki duk abin da Allah ya ba su na ni'ima to ba sa godewa sai sun nuna cewa suna da wani abin da suke nema akasin wannan ko da ko bai kai wancan daraja ba Allah ya ce wa idkul ladkhul
wa idkul ladkhulu هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين
ولم تتني إما تكرى cikin ni'imomin da Allah yake zayyana mana wanda ya banu Isra'ila wanda ba su yaba ba Allah ya ce wa in kunna kuma ka ba su labari ka tuna ka faɗa musu lokacin da Musa Allah muka ce ma banu Isra'ila udkhulu hadhihi alqaryata ku shiga wannan alqarya fa kulu minha ku ci daga gare ta haythu shi'tum inda duk kuke so ragadan a wadace wadkhulu albaba sujjadan ku shiga garin kuna masu rusunawa wa kunu kuma ku ce hibbatun ya Allah ka kankare mana zunubanmu nagfir lakum khatayakum idan kun yi haka za mu gafarta muku duka waɗannan laifukan naku wa sanazidul muhsini wanda kuma suka kyautata cikin ku da sannan za mu ƙara musu lada akan lada wato bayan da suka gama wancan tafiya na shekara wajen 40 cikin ɗimuwa ɗin Nabi Musa bai gushe ba yana ta roƙon Allah Allah ya gafarta musu Allah ya ce to naji na gafarta mu amma yanzu ka ɗebi mutum 12 ko dai shi Annabi Musa ko kuma a wata riwaya cewa Annabi Musa ya riga ma ya rasu a daidai sanda wato shekara 40 ta ƙare Annabi Musa ya rasu sai Annabin Allah ya yi shakku shi ya kai ma wahayi cewa ka ɗauki mutum 12 daga cikin waɗannan mutane 40 ka je da su ga wani gari can ku je ku yi sabe na yadda za a yi ku yaƙi garin ku yi jihadi ku an shigar Allah ya ba ku dama ku an shi wannan gari ku zauna a ciki ku ci arzikin garin malaman tarihi sun yi sabanin ko dai Baitul Maqdis ne garin suka dawo ko kuma wani gari da ake ce ma a Ariha ko kuma garin Dimashq wanda waɗannan guda biyu duka suna yankin Sham to kowa dai wannan gari da Allah ya kira shi da suna hadihi alqarya wannan alqarya aka ce idan kuka je Allah zai ba ku nasara ku ci garin da yaki sai ku shiga garin ku zauna ku bararraje abin nan ku tada al'umma da zuriyarku kuma za ku samu abubuwan more rayuwa da kuke bukata a gaba Allah ya yafe muku wancan kuskure da kuka yi ya daura ku akan hanya ya fitar da ku daga imuwa ta shekara 40 to shine anan wajen Allah ya ce wa ibqul ladkhulu kuma ka tuna musu lokacin da muka ce musu ku shiga hadihin qaryata wannan gari faqulu minha ku ci daga arzikin da ke cikin garin haifu shi'tum duk abin da kuke so ragadan a wadace wadkhulul baba sujada zaka ci musu za ku shiga garin to ku shiga kuna masu kankan da kai aka ce ku shiga a natse shine ma'anar sujadar to amma da suka tashi sai ba su haka ba sai suka shiga suna masu shiga da ribas suna masu shiga da baya da baya da baya da gudu kuma suna tafi suna ihu me kuma abinda Allah ya so ya nuna musu shine yanda ake tawalu yanda ake kankan da kai idan Allah ya baka nasara ta abokin gabanka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ba shi nasara akan kafiran makka da zai shiga makka aka ce ya shiga makka alhalin yana kankan da kai yana sunkuyar da kansa har kansa na taba jikin sidira kuma sa wato nuna cewa Allah ne kadai ke da iko zai ba da wannan nasara kuma gare shi muke kai godiyanmu gare shi muke risnawa to Allah ya musu wato ishara da su yi haka su tafi a natse su tafi cikin tawadu su tafi cikin nuna wa Allah cewa lalle ya musu baiwa ya musu falala sai ba su yi haka ba sannan kuma aka ce musu in kun je shiga garin ku tafi kuna istighfari shine hiffatun 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 ku dinga cewa hiffa ma'anar shi a hiffa anna zunubana ya Allah ka kankare mana zunubanmu abin da aka musu dinga fara kenan sai ba kada aka yi su dinga cewa hiffatun hiffatun alkama alkama suka canza abin da Allah ya ce musu su ce kaga anan ma Allah ya sake musu wata ni'ima su kuma sun mai da godiya ga ni'imar da butulci da barna da sabon Allah haka suka yi wa duka waɗannan ni'imomi da Allah ya musu idan aka ce musu ga ni'imar da aka muku sai su butulci ko a cikin ni'imar su sanya izgili a ciki ko su sanya wani badala ko rashin tarbiya a ciki duka wannan ana nuna mana mu ɗauki darasi ne daga cewa ni'imomin Allah godiya ake wa Allah a kansu kuma amfani da su ake wajen aiki don bautata wa Allah da ciyar da addininsa gaba ba irin aikin da Yahudawa suka yi na izgili da mummunan magana da rena Allah maɗaukakin sarki da yi masa butulci a sannan Allah ya ce musu in kuka yi haka naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku wannan yana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki yana da fadin gafara da rahama har yanzu yana ba su mafita yana ba su window na cewa zai gafarta musu har da sun zama serial masu aikata laifi su aikata wannan a tsallaka su aikata wancan a tsallaka amma a kullum Allah madaukakin sarki yana nuna musu dama sannan annabi Musa alaihi salam har ya mutu zuwa wannan lokaci bai gushe ba yana kokarin nema musu mafita a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa malaman tarihi suke ganin cewa annabtar annabi Musa alaihi salam ta yi kama da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi salam ta fuskoki da yawa daga cikin fuskokin akwai fuskar wahalar da suka sha da al'ummarsu annabi sallallahu alaihi salam ya sha wahala kwarai a gun kafiran makka da munafikan madina da sauran kafiran da suke alliance suka shiga cikin wannan alliance na kafiran nan annabi ya sha wahala da su amma kuma shi kullun neman sa yake da alkhairi kullun nema yake yaya za a yi Allah ya rangwanta musu ya za a yi imani ya shiga zakatansu za ka zama ga annabi Musa haka yake shan wahala da wannan al'umma ta shi ta bani Isra'ila barna wata saman wata barna wata bayan wata amma shi ne yake nema kullun yana nema musu gafara Allah yana nema musu sassauci a wurin Allah don Allah ya gafarta musu aka ce musu wa qulu hifa wato ku roki Allah madaukakin sarki ya gafarta muku ku roki Allah madaukakin sarki ya kankare muku zunubanku me yake haka sai suka rinka cewa himba bani Isra'ila sun kasance mutane ne waɗanda kamar da muka ambata ba su da wato ba sa gode wa ni'ima da Allah ya musu anan an umarce su da su gode wa ni'ima Allah ta hanyoyi guda biyu ta magana da kuma ta aiki ta magana shi da aka ce wa qulu hikmatun ku ce ku dinga cewa Allah ka gafarta mana zunubanmu a aiki kuma da aka ce wadkhulul baba sujjadan ku shiga alƙaryar garin kuna masu risinawa ga Allah. Wannan yake nuna mana wato cewa ita ni'imar Allah ana gode mata ne ta waɗannan hanyoyi guda biyu. Hanyar farko ka dinga furtawa da bakinka kana godewa Allah, kana yi masa yabo da jinjina akan abin da Allah ya baka. Amma kada ni'imar ta tsaya iya nan, kada godiyar ta tsaya iya nan, a aikace ni'imar da Allah ya yi maka ta arziki ko wadata ko ilimi ko sarauta ko shugabanci ko wani abu da Allah ya baka na ƙarfin faɗa aji ko ƙarfin sarauta, to kai amfani da shi don yi wa Allah aiki da kuma taimaka wa bayin Allah da suke ƙarƙashinka. Sannan Allah Maɗaukakin Sarki ya musu alƙawarin cewa idan sun yi haka, naghfir lakum khatayakum, za mu gafarta muku zunubanku. Amma wannan su ba su ne a gabansu, za su da tarin zunuban, sai kun su yi wannan simple abu da za su a gafarta musu, sai ba su yi haka ba. Allah ya ce wa sanazidul muhsinin, da sannan za mu ƙara ma masu kyautatawa, za mu ƙara masu kyautatawa lada akan ladansu na aikinsu. Allah ya ce fabaddala ladina zalamu,
fabaddala ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladina zalamu rijzan min as-samaa'i ma kanu yaqsurun.
Allah ya ce fabaddala ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الله يجي فبدل الذين ظلموا ودلنا أتشي وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. سيسك تشنز أدن أكا قيام قولا ونزل شيء غير الذي قيل لهم كما باين زل تشنز أكا قيام أنشي وقولوا حبا وادخلوا الباب سجدا. سيسك تشنز وانا مغانا suka yi abin da ransu yake so, sai suka kuma suna cewa himfa ko habbatun min sha'irin, habbatun min sha'irin, shi suka dinga shiga da shi ne kwance su shiga suna istighfari, sai suka shiga suna kiran sunan abinci. Sannan ne kwance su shiga da arsine, sai suka shiga da baya da baya suna tafiya suna ihu suna kwarmata, shi ne ƙaulan ghayra alladhi qila lahum, waɗannan azzalimai suka canza zance kuma bayan abin da aka gaya musu suka shiga ba yadda aka ce su shiga ba. Allah ya ce fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-samai, sai muka saukar da wato hukuma akan waɗanda suka yi wannan zaluncin daga sama, bima kanu yafsukuna, saboda fitara, saboda kangar da suka kasance suna yi. Ya zuwa cikin Bukhari da Muslim hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga sayyidina Abu Hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake qila li bani isra'ila udkhulul baba sujadan wa qulu hifatu, an ce bani isra'ila ku shiga kofa ta garin baitul maqdis kuna mai risinawa, sannan ku dinga cewa ya Allah hankare mana zunubanmu. Fadakhalu yazhafuna ala astahihim, sai suka shiga da gudu kuma suka gabatar da tsurewayarsu a gaba. Wa qalu, suka dinga cewa habbatun min sha'ara, habbatun min sha'ar, suka dinga cewa kwayar dawa, kwayar gero, kwayar dawa, kwayar gero. Ibn Abbas yake cewa fadakhalu min qibli astahum, suka shiga da baya. Wa qalu himfatun, suka dinga cewa alkama istihza'an, suna yin haka saboda izgili da maida abin wasa. Da sakamakon haka shi Allah ya ce fa anzalna ala alladhina zalamu, sai muka saukar da Yahudawa rijzan minas sama'i, Allah ya aiko musu da annoba, Allah ya saukar da annoba ta rashin lafiya. Nan da nan garin ya lalace, kowa ya kamu da rashin lafiya wanda ta yi ragaraga da su saboda wannan fasikanci da suka musu yi. Ar-rijz, lafazin ar-rijz da aka faɗa da wasalin ra'un wasali na ƙasa, yana nufin ainihin wato azabar Allah. Idan kuma aka yi zomma aka ce ar-rujuz, to sai kuma gumaka, kamar da Allah yake cewa misali war-rujza fahjur, ar-rujuz da zomma gumaka, ar-rujuz da wadda kasara shi ne wanda yanzu a nan yana nufin wato azaba, Allah ya saukar musu da bala'i na annoba. A cikin hadisin Usama ibn Zaid wanda yake cikin Sahih al-Bukhari har ila yau, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhal wata'a was-suquma rijzu udhiba bihi ba'd al-umam qablahu. Wannan zafin zazzabi da ciwo na matsara da ke kama mutane, asalin ƙwayoyin cututtukan ragowar cututtuka ne da aka saukar da su a cikin waɗancan al'ummomi da Allah ya azurta da su, ƙwayoyin cuta da suke kama mutane a duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna cikin ragowar abin da Allah ya saukar ne lokacin da aka yi ma ainihin wato Bani Isra'ila wannan azaba, aka sanya musu annoba. A wata riwaya yake cewa inna hadhaquna rijzun wa baqiyatu azabi. Wannan annoba da kuke gani wato punishment ne, horo ne da Allah yake yi wa mutane. Wa baqiyatu azabi, kuma ragowar azabar da aka yi ma uzziba biha unasun, aka azabtar da wasu mutane. Min qablikum gabanu fa idza kana bi ardin, idan kuka shiga wani gari kuka ga ana annoba, wa antum biha, kuna cikin garin, fala takhruju minha, kar ku fita. Wa idza balagakum annahu bi ardin, idan kuka ji labarin kuma ga wani gari ana wata annoba, fala tadkhuluha, to kar ku je garin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ɗaya daga cikin dabaru na yaki da annoba shine mutanen da suke garin da ake annobar ta riga ta kama amai da gudawa ko kwalara ko korona ko mawacece, in ta kama ka a wani gari to karkace za ka gudu ka sallama wa kaddara Allah, ka jira ga abin da Allah ya yi. Domin garin tafiya ka bar wannan gari ta yi ka riga ta ɗauki cutar, ba ta riga ta yi fara mai nishin ba, sai kuma ka je ka kai ta wani gari. To da haka wanda yake garin da yake cuta ta annoba kada ya fita, wanda yake kuma wani gari da lafiyayyen gari ne shi kuma kai ya fito zuwa inda yake annoba. To a nan ne dai amma malamai suka ce sai in akwai wata abin nan, akwai wata maslaha kamar ma'aikatan agaji da masu kawo kayan magunguna ko abinci, wanda amma za su zo da shiri na kariya, wataƙila za a yi musu immunization ko a ba su kayayyaki na protection wanda zai hana su kamu da annoba. To a nan babu laifi su zo inda ake annoba don su zo su yi aikin dakatar da ita ko ba da agaji don rage raɗaɗin abin da ta haifar. Amma wuri abin da ya zama ne shi bayanin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani ƙwayan cuta da kaga a yanzu ta wayi gari ta fantsama cikin mutane tana ta kashe mutane ba ji ba gari, to ragowar cututtuka ne da Allah ya aiko wa Bani Isra'ila wata lokacin. Wannan ne kina maka shi ba wato ba ƙananan cututtuka Allah ya aiko musu ba. In ya zama da wannan ƙwayan cutar har yanzu mutanen duniya suna biyan farashi, mutanen duniya sun yi tarayya da Bani Isra'ila cikin biyan farashin wancan laifin da suka yi. Yana nuna maka haɗarin wato butulcewa Allah, wanda Allah zai iya ma mutum uquba wanda har ka shafi waninsa. Haɗarin wato yi wa Allah izgili, yi wa addinin Allah izgili, wanda zai zama sanadiyyar da Allah zai aiko da annoba da bala'in da ya shafi kowa. Bani Isra'ila sun yi wa Allah izgili, sun yi wa Allah galati, sun yi wa Allah ƙaurin ido, kamar yadda muka ji a mabambantan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya musu horo iri daban-daban, wanda daga ciki akwai wannan horon da Allah ya musu ta hanyar aiko musu da wannan ainihin wato bala'i. Shi ne malamin ce wa tubayyin hadhihi al-aya ma qabala al-yahud bihi hadhihi an-ni'am min nuqran wa juhud wa isyan wa ghuluw. Wannan aya tana mana bayani abinda Bani Isra'ila suka fuskanci ni'imar da Allah ya musu na musantawa da jayayya da sabawa Allah da wuce makadi da rawa. Wa ma hallabihim min iqad, kuma sannan aka bayyana mana abinda Allah ya daura musu na hukubarsa bisababi saqatin lahi subhanahu wa ghadabihi alayhi, saboda Allah madaukakin sarki yayi fushi da su, Allah yayi waki da su. Wal ayat, waɗannan ayoyi tuhadhiruna an nasna'a mithla ma sana'a al yahud, suna korafar da mu ne, suna jan kunnan mu akan aikata irin aikin Yahudawa, wato mutunce mu ni'ima Allah da jayayya da dokokin Allah da yiwa Allah galati ko faɗin magana saɓana abin da Allah ya faɗa. Allah ya ce ga abin da yake so a yi, mutane su ki su wani abu can da ba su mai da abin wasa, su mai da abin shiriri ta da shirme,
irin yadda mutane suka dauki addini abun wasa din nan komai abun addini a ce za a dinga comedy da shi to da irin halin yahudi ana jan kunnan mu akan cewa lalle mu guje wannan hatta la yahilla bina mithla ma halla bihi dan kan mu je irin abin da Allah ya jirce su da shi kuma mu je Allah ya jirce mu da shi Allah ka bari malam ci gaba da cewa hada da ayatan fushira ila taqabul bani isra'ila an dukhul al-ard al-muqaddasa wa hiya al-qissatu allati fi surati al-ma'idah wa mujmaluha tarihiyan kama tadammana ta kutubu yace wannan ayoyi suna nuna mana yanda banu isra'ila suka tadi wajen kasa shiga garin da Allah ya musu alƙawarin zai ba su kamar yadda Allah ya bada labari cikin surati al-ma'idah kamar yadda kuma kake tarihi yadda abin ya faru shine annahu fi sanati thaniya min khuruj bani isra'ila min misr a shekara ta biyu bayan fitan banu isra'ila daga misr bayan Allah ya halaka da fir'auna wa wusulihim ila khuruj ardi kan'an suka isa zuwa yankin kasar kan'an shine wato al-ardul muqaddasa din kenan fi madinati qudus arsala musa 12 rajula min kulli sib'in rajul na musa ya aika da mutane 12 kowane zuriya aka dauki mutum daya a cikin su da ya tajassasu ala ardi kan'an aka tura su su yi leken asiri a wannan kasa fa atau madinata habrun suka je garin habrun fa wajadu fiha khairatin kathira suka samu alkhairai masu yawa faraju ila qaumihim ba'da 40 yawma suka dawo gurin mutanen su bayan kwana 40 wa akhbaruhum bidhalika suka ba su labarin abinda suka gani wa annaha madinatun hasanatun jiddan cewa kuma gari ne wanda yake da tsaro yake da katanga yake da garuwa mai karfi fa ashara yusha'u wa talib bidukuliha wadannan cikin manyan su kenan yusha'u wanda annabin Allah ne da dan uwansa talib suka ce to a shiga garin wa amma al-asharatu al-akharun sauran mutum goma wadannan cikin biyu cikin 12 kenan suka ce ya kamata mu je mu shiga garin su kuma sauran goma wadanda aka zama aka je da su fa asha'u fi bani isra'ila annaha ardun ta'kulu sukana sai suka yayata jita-jita a cikin mutane cewa garin fa gari ne mai matsala wanda ya shiga garin ma mutuwa yake gari ne mai annoba gari ne mara daɗin zama wa annahu sukana hajabadira sannan kuma cewa akwai azzalimai a cikin garin fa khafa banu isra'ila sai banu isra'ila suka tsorata wajibru al-qitali suka tsorata suka kasa yin yaki fa qama yushu wa kalid wa qalu suka ce la takhaful aduwa waɗannan mutanen kirki guda biyu suka tashi cikin mutane suka ce kada ku ji tsoron waɗannan abokan gaba fa innahum luqmatun lana Allah ya halasta mana ya ba mu labarin za mu ci nasara a kansu wallahu ma'ana Allah ya tare da mu falam yastami lahum alqawm suka ce kai ba za mu yadda ba ji banu isra'ila suka ce ba za mu yadda ba wa ahallahu ila musa an bani isra'ila asa'u dhanna bi rabbih sai Allah ya annabi musa wa yace to waɗannan mutanen naka sun munana wa Allah zato wa annahu muhlikuhum saboda haka Allah bai halakar da su waɗannan din ma fastashfa alahum musa anan ma musa ya ƙara nema musu afwa Allah fa afallahu anhu sai Allah ya yafe musu walakinahu harrama alaihim dukhul al-ard al-muqaddasa sai Allah ya haramta musu yace ba za ku samu nasarar shiga garin ba wa harrama alaihim iqamata watanin lahum biha Allah yace kuma ba za su samu halin tsaida gari a wajen ba wa kataba alaihim an yati fi sara'i 40 sana Allah ya kuma musu alƙawarin cewa za su dimuwa a cikin sahara shekara 40 hatta yasna hadha ji ba za su gane hanya ba sai duka waɗanda suka yi wannan rashin dattako sai su mutu gaba daya falam yadkhulha ahad min al-hadirin illa yusha'u wa kadib ba wanda ya shiga cikin su sai guda biyun nan wa ursila ala al-musaddiqina al-asharati wa ba'un fa ahlaka Allah ya aika da sauran wato annoba ta kashe su kaji wannan shine kuma abin da har yau suke gogoriyo cewa su sai sun koma baitul maqdis sai sun koma baitul maqdis sai sun kafa kasa kuma sai sun mallake duniyar wato larabawa ga baki daya a wannan waje shi sa har yau suke cikin waɗannan tashi-tashin hankula da ainihin rigingimu duk da sun samu sun shiga garin amma har yau ba su da kwanciyar hankali saboda har yanzu suna biyan farashi ne babukan da kakanninsu suke wa Allah madaukakin sarki Allah ya sani. Kamar da muka ambata waɗannan ayoyi duka suna ci gaba da bayyana mana irin wato fa'ita shi da irin takatsur yadda aka samu tsakanin Banu Isra'ila da annabin Allah Musa da mabiya bayan sa irin su Haruna da Yusha'u da sauran sahabban su. An yi takatsur za ba ɗan kaɗan ba, sun gwada wato su mutane ne marasa arziki, mutane ne marasa gaskiya, mutane ne marasa godiya ga Allah, mutane ne masu tsageranci da rashin kunya da rashin iya magana. Allah ka tsare mu daga barna. Sai Allah ya ce wa idh tasqa Musa liqaumihi
wa idh tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
الله عليك فرجيت وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تشي نعمة تقوم كما تكرشي أتكين جيرين جيني أمد الله عليك سلكي أمبتا أولنا نزرف. الله يتوى إذ استسقى موسى كما كأمبتا موسى كتنا موسى لابارن دلو كتن دا نب موسى yene ne Allah ya shayar da mutanansa ne kaumihi ga mutanansa fa kullu rabb bi asakal hajar sai muka ce ka dauki sandakka din nan ka daki dutsen nan fam fajarat min husnata asharata aina sai nan da nan idan ruwa guda 12 suka bulbulo daga cikin dutsen kada alima kullu unasin mashrabahu ko wadannan mutane sun san ina ne inda ya kamata su sha ruwa kulu washrabu ai kuma muka ce wa kullu kulu washrabu muka ce ku ci ku sha min rizqillahi daga azzikin Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidi kada ku dinga barna a bayan kasa kuna kawo barna kuna kawo rashin zaman lafiya. Wannan aya tana ci gaba da bayanin abin da ya faru bayan da aka suka musu da darba, aka suka musu da inuwa, aka soka musu da ƴan shila ga abinci ga abin sha mai zaki, sai suka ce to ina ruwa kuma babu ruwa, muna buƙatar ruwa farin ruwa wanda za mu dinga sha. Shin Annabi Musa sai ya roki Allah ya ce ya Allah ka ba mutane na ruwa da za su sha suna cikin sahara. Sai Allah ya ce Annabi Musa to ka jera mutum 12 kowa ya tsaya a wani waje kowane mutum ɗaya daga cikin dangi 12 sai ka buga ban inda ya tsaya gaban dutsen ka buga sanda nan ka buga sanda can ka buga sanda can inda ka buga wannan dutse kawai sai fashi sai ga rani sai ga idan ruwa sai ga ruwa lafiyayye. Sai aka ce to duka dangin wannan mutumin su bi layi su ɗibi ruwa kuma dangin wannan su bi layi su ɗibi ruwa kowa aka yi musu wurin ɗibinsu haka separate shine kada alima kullu unasin mashrabu kowaɗanne dangi sun san inda za su sha ruwa. Wannan yana daga cikin mu'jizar da Allah Maɗaukin Sarki ya bai wa Annabi Musa da hanyar amfani da sandar shi ɗin bayan yana wurgar da ita ta zama macijiya ta cinye macizan gumaka a macizan ainihin wato bokaye, sannan da ita ya bugi ruwa ɗin ruwan nan ya ɗare aka samu hanya. A nan ma aka ce fa kullu bi asakal hajar ka daki dutsen da ainihin wato wannan sanda taka, wannan sanda tana da albarka kwarai da gaske. Saboda Annabi Musa ya ɗauka sanda ya bugi dutse fam fajarat min husnata ashrata aina in fajarat wato idan ruwa guda 12 ga sanan kowa ga nasu kowa ainihin wato sun san inda za su tsaya a bayan ɗan uwansu na jini su sha ruwa. Haka suka ci gaba da wannan mu'amala. Allah ya musu wannan ni'ima, sai Allah ya musu albishir ya ce kulu washrabu min rizqillahi ku ci ku sha daga arzikin Allah. Kada ku an ba ku wannan arziki ne don ku ci ku sha, ba don ku maye gurbin shi da ɓanna ba, ba don ku kawo fasadi a bayan ƙasa ba, ba don ku mutuncewa Allah wannan ka'ida ce amma game da duk wani arziki kulu washrabu min rizqillah Allah baka arziki abin da yake so ka ci ka sha kada kai barna kamar da wani yake cewa la tusrifu kada ku yi barna sannan kada ka bi ma Allah butunci kada ka sarrafa wannan abinci ta hanyar da bai halasta ba kada ka sarrafa shi ta hanyar albazaranci kada ka rowa shi Allah ya ce musu kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ard al kada ku yi barna a bayan kasa kada ku bata kasa da safan Allah da cutar da bayan Allah da maganganu marasa dadi da lalata duniya ta hanyar kawo barna iri daban-daban Allah ya ce wala ta'thaw fil ard kada ku je bayan kasa kuna yin girman kai kuna jiji da kai kuna barna mufsidi da kuna masu kawo barna a bayan kasa ta hanyar musa ni'imar Allah da sabawa Allah Allah ya rasu wannan amma da haka basu ji ba sai suka kawo abinda kuma kwata-kwata ba tsamanta Allah ya ba su ni'ima abinci ya ba su ni'imar nama ya ba su ni'imar ruwa ya ba su ni'imar inuwa ya ba su ni'imar garin da za su shiga duk abinda ya kamata Allah ya musu ya yi musu kuma ya yi hakuri da rashin hankalinsu da rashin lattakunsu da rashin iya magalarsu da saban Allahnsu sakamakon addu'o'in da Annabi Musa yake ta yi lokaci bayan lokaci yana nema musu ahuwa a nan yana nema musu ahuwa a can kowane bigire shi wannan barna a nema musu wannan ahuwa shi wannan barna a nema musu ahuwa a madda haka banu Isra'ila barnarsu ba ta da iyaka rashin hankalinsu ba shi da iyaka ne suka cewa Allah wa idh qultum ya Musa
wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقولون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الله عليك سلفية وإذ قلتم يا موسى كما ka tuna musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kuka ce ya Musa ya kai annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahid mu mun gaji da cin abinci ne ya kullum mun gaji da kullum mu tuna ba mu ci wannan darba din mun gaji ya ishi wato dadi da na ishi eh ba wasu yace dan dadi mu ce wace ce Allah kashe ni huta suka ce to mun gaji da cin abinci ne da fadu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijin naka ko anan zamu ga akwai izgili wato ubangijin ka ne mu ba ruwa fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tubtul ard ka roƙa mana ubangijin ka ya fitar mana daga abinda ƙasa take tsirowa min baqaliha na daga mabunƙura ƙasa wa qitta'iha da citta da danginta wa fumiha da wato kabewa suka bewa suka kumba waɗanda suke ɗin ɗansu a saman ƙasa wa adasiha da ainihin wato adas shi ma nau'i ne na irin waɗansu abubuwa wa basaliha da albasa qala tastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khayr nan Musa ya ce in ji Allah yanzu nan za ku canza abin da yake mai kyau ku anshe muna ihbitu misra to shi kenan Allah ya ce ku koma inda kuka fito wato ana gaya musu yanzu ku koma Misra inda ku fito cikin wahala da kunci da damuwar da cikin zalin cikin rauna fa inna lakum ma sa'altu ku koma can akwai gonaki ku je ku kama noma sai ku samu wannan abin da kuke fada وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ daga nan Allah madaukin sarki ya jarabce su da kaskanci da koma baya wa ba'u bi ghadabin min Allah suka shiga cikin fushin Allah suka zaba kansu fushin Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin Allah wannan sakamakon an yi musu shine saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghayri al-haqq kuma sun kasance suna kashe annabawan Allah ba bisa hujja ba zalika bima asaw wannan saboda sabawa Allah da suka yi wa kanu ya'tadun kuma sun kasance masu ce iyaka a wannan aya tana nuna mana irin kangara da rashin arzikin banu Isra'ila da rashin godewa ni'imar Allah madaukakin sarki yayin da Allah ya musu ni'imar da muka ji amma suka canza da tsaurin ido suka ce su ba sa so babu ladabi babu sanin ya kamata addu'a ma su ba za su yi ba suka ce kai Allah musa ka roki Allah naka ka ce mishi mu ga abin da muke so mun gaji da cin abu iri daya kullum ya za ci kullum mu ci nama kullum mu sha wannan ruwan da ke fita daga cikin duwatsu kullum mu ci mu sha wannan zuma ta alman gaskiya saboda Allah mu gaji a bar mu kawai mu je a yi mana ruwan sama mu yi noma mu fitar da abin da za mu fitar mai dafa irin abinci sarram wannan yana daga cikin ɗabi'ar da Allah ya jarabce su da ita shi ɗabi'a ta butulci ɗabi'a ta lalata duk wani alkhairi su mai da shi ba alkhairi ka zama da suka dinga lissafawa mabin kwala ƙasa suna irin su dankali su doya su wala su makani da makamantansu abubuwan da suke yin ya'ya a ƙarƙashin ƙasa su rogo su ne min baƙaliya wal qissa shi ne nau'in su citta da ire-iren su da su albasa wa basliha wa fumiha da kayan lambu irin su alayyahu da makamantansu abubuwa da waɗanda suke wasu ma za su kwana ɗaya ne su lalace suka ce waɗannan su suke so su suke so a fito musu da shi su suke so su ci suna so su sha wahala sun cewa arzikin suke ci shine Annabi Musa ya ce yana mai inkari gare su yana mai mamaki ya ce atastabdiluna alladhi huwa adna yanzu nan za ku zaɓi na ƙasa billadhi huwa khair ku wurgar da na sama wannan abun naku akwai ban mamaki da arziki wanda kuke samu cikin sauƙi wanda ya fi wancan alkhairi ya fi wancan amfani wanda Allah ya zaɓa muku shi amma ku ce ba kwa so kun fi son wanda za ku yi da kanku shi kenan ku dawo koma ƙasar Misra ana karanta shi da Misran da tanwini a mai da shi wato munsarif wasu masu ƙarfin wasu na karanta shi da ibtu Misra wato sai ya zama babu tanwini ya zama mabniyi kenan cewa ku koma garin Misra inda kuka fito inda kuke wahala inda aka mai da ku bayi inda ake kashe ƴaƴanku maza a mai da ƴaƴanku mata masu aiki a gidajen kimtsawa Allah ya ce musu sai ku koma can ibdu Misran ku je ku koma ku ci gaba da wahala a can ku kuma ƙarƙashin Fir'auna ko sarkin Misra na wannan zamani ku je ku ci gaba da aikin wahala da aikin bauta tunda ba kwa san alkhairin da Allah ya muku abinda ya tabbata a tarihance shine banu Isra'ila ba su koma Misra din ba bayan sun fitar da Annabi Musa sai dai suka ta shan wahala iri daban-daban shi ne Allah ya bamu labari ya ce wa duribat alaihimul dhillatu wal maskara Allah ya jarabce su da wato kaskanci da wahala wanda har yanzu a cikin shi suke wato ba zamanin Annabi Musa kare ba zamanin Annabi Yusuf kare ba a kowane zamani duk inda banu Isra'ila suke suna cikin wannan Allah ya jarabce su da wannan ko sun tara arziki ko sun tara dukiya ko sun tsaye da ƙasa za a gan su ne cikin wahala cikin tsoro cikin damuwa cikin tashin hankali kamar da suke ciki a haka su wanda suke zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka rayu cikin wannan wahala da kunci da damuwa saboda Allah ya riga ya ainihin wato durba alaihim dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma aka ainihin sanya su a karkashin fushin Allah Allah madaukakin sarki ya sa fushi da su sai Allah ya ambata mana abubuwa guda hudu wanda su ne sanadiyan wannan hukunci da Allah ya musu. Allah ya ce saboda kafirce ma ayoyin Allah da Allah yake cewa zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatihi, sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq, suna kashe annabawa. Duk wani annabi na Allah ya yi musu wa'azi kawai sai su yi gangan ko su yi gangami na ɗan iskan gari sai a je a mai yankan rago a cikin masallaci ko inda yake ibadarsa, su wanke hannunsu su tashi su tafi kamar an yanka kaji ba sa damuwa. Sun yanka annabawa, Allah kai san iyakarsu. Shine wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq zalika bima asam, sannan kuma saboda wannan saban Allah da suka dinga yi da wannan kangara da wannan taurin kai da suka dinga yi wa liman Allah bima asam wa kanu ya'tuduna, da kuma sun kasance suna ainihin wato kawowa suna wuce iyaka, suna wuce iyaka ga iyakokin Allah. To haka Allah ya sanya Yahudawa a cikin sha'ani na kaskanci da damuwa tun daga wancan zamani har zuwa tashin alkiyama, ba za su fita daga wannan ba. Iza Allah wani zai ke cewa ita dana rabbukum rabbuka ko da ya ba'athanna alaihim ila yawmal qiyamati man yasumuhum su'al adab, ubangijinka ya yi rantsuwa cewa har tashin alkiyama sai ya dinga aiko Yahudawa da ya tana musu azaba. Sun sha azaba iri daban-daban, in ka kalli tarihi na nan kusa da na nesa, ga kallon abin da Hitler ya musu, ga kallon abin da ake musu har a yanzu, ga kallon abin da irin bala'in da suke fuskanta ta bangarori daban-daban da kafirai ma ɗan uwansu da makwabtansu ga su nan ta ko'ina. To haka suke cikin wannan bala'i tun a zamanin da a zamanin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya kwace garin Baitul Maqdis a hannunsu. Zamanin Salahuddin al-Ayyubi, zamanin sarakuna mabambanta ya danganta, idan suka yi sa'a wanda ya ci su da yaƙi sarki ne musulmi sai rangwanta musu ba zai azabtar da su ya koya musu kisan are dangi ba. Idan suka yi rashin sa'a wanda ya ci nasara a kansu sarki ne wanda yake azzalimi irin Hitler sai ya musu wato kisan are dangi ya tarwata su su sha wahala. Saboda haka hatta yanzu wannan gangan ko da suka sake yi suka sake haɗuwa da su da ƙawayensu cikin kafirai irin America da makamantansu, to lokaci ne kawai Allah madaukakin sarki zai kawo sa'ad da za a sake ainihin wato tarwatsa su a yi kaca-kaca da su. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga sharrinsu, Allah madaukakin sarki ya ba musulmi nasara a kansu, Allah ya tarwatsa niyyarsu, mummunan niyyarsu, Allah ya kawo mana ƙarshen zaluncin da suke yi a ƙasashen musulmi. Kuna ganin saboda lokaci ko bari mu fara akan wannan gaba da yake akwai sauran bayani game da ita wannan aya, mun gogo ba sai mu tashi akan ta. Fadan Allah madaukakin sarki, wa idh qultum ya musa lam nasbir ala ta'amin wahid, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim tasliman katira.